بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayanka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka, a wannan masallaci na Modibbo, a nan kofar Kaura cikin garin Katsina, a yau Talata daren Laraba 29 ga watan Jumadal Ula, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan 5 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, wato majalisin da muke sharhin saƙo da Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine majalisinmu na 27, sannan kuma a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka, wannan shine na 141. Muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar zama a wannan masallaci, a wannan majalisi, bayan sati biyu da muka yi ba tare da mun haɗu ba. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa abinda za mu karanta mu saurara a wannan guri ya zama mai amfani. Na san abubuwa da dama sun faru, wasu abubuwa ne masu faranta rai, wasu kuma masu bakanta rai, ko kuma wasu sun yi farin ciki, wasu sun yi bakin ciki, wanda haka rayuwa take, ta hada waɗannan abubuwa mabambanta juna, masu kishiyantar juna. A wani lokaci a yi farin ciki, wani lokaci a yi bakin ciki, wani lokaci a yi dariya, wani lokaci a yi kuka, wani lokacin a samu, wani lokacin a rasa, wani lokacin a baka, wani lokacin a hana ka, wani lokacin ka yi sama, wani lokacin kuma ka yi ƙasa. Haka dai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya haɗa abubuwa mabambanta juna wanda suke faruwa ga rayuwar bil'adama tun kafuwar duniya. Haka rayuwar take, ba yanzu ta fara ba, kuma ba za ta dakata ba, za ta ci gaba da wakana, da ci gaba da kasancewa akan haka har a lokacin da Allah zai naɗe ƙasarsa da waɗanda suke kanta. Illa iyaka shi mumini mizaninsa ya sha bamban da na kowa, yadda yake ta'amuli da juye-juyen rayuwa da canje-canjenta ya sha bamban da yadda kafiri arne ko wanda bai san Allah ba yake ta'amuli da ita. Mumini kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya sifanta shi, ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu wa laysa dhalika illa lil mu'min. ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce abin mamaki ga al'amarin mumini, al'amarinsa ko da yaushe alkhairi ne gare shi, idan abin faranta rai ne ya same shi sai ya yi wa Allah godiya, wannan ya zama masa alkhairi, la in shakartum la azidannakum, idan kuma abin bakanta rai ne ya same shi sai ya yi haƙuri, wannan ma ya zama masa alkhairi, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saboda haka a kowane mataki, kowane yanayi musulmi ya samu kansa baya fushi da Allah, baya fushi da kaddarar Allah, yana haƙuri ya jure, ya daure, ya cije, ya maida al'amarinsa ga Allah, ya kuma karanci wasu darussa daga ƙarƙashin abin da ya faru gare shi, ya san cewa duk abin da ya same shi daga Allah ne, sannan kuma ya san cewa shi ma yana da wata gudunmawa da ya bayar akan abin da ya same shi. Allah yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, abin da duk ya same ka mai kyau daga Allah ne, in ka ga mara kyau to ka binciki kanka kai ma akwai wata rawar da ka taka. Allah yana gaya wa musulmin farko wanda suka fi kowa tsarkaka a wannan rayuwa su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama, bayan abin da ya same su a yakin Badar, a yakin Uhud, ci awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum, yayin da musiba ta same ku kuka ce wannan fa daga ina, ya haka abu, ya haka ya faru, ya haka abin ya faru, me ya kawo haka, Allah ya ce qul, kace da su huwa min indi anfusik, ku kuka jawo kanku, kamar yadda Bahaushe ya ce tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake duka, babu shakka musulmi sun dade da ba da dama abubuwa irin wannan ya same su, kuma mu mun sani, kuma masu faɗakarwa da tunatarwa da nusarwa sun sha faɗa, ɗaukakar musulmi da mumini tana tattare da addininsa, in ya saki addininsa to ya saki ɗaukakarsa, in ya watsar da addininsa to ya watsar da izzarsa, ya watsar da mutuncinsa, ya rungumi ƙasƙanci da wulaƙanci, kamar yadda sayyidina Umar yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam فمهما ابتغينا عزة في غيره أذلنا الله, مو متانين دا مكا دا ألا يأوكا كامو يبامو إزة أما دا مسلين شم نظارا مكا نيمو ساموتا إزة بعد مسلين شم بس ألا يكسقا تام. حديث عبد الله دان عمر وانديكي تشكين سنن أبي داود وغيره فكيت كاوا دا سند وانديكي حسن عند النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوا إذا تبايعتم بالعينة ورديتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا كنت شغات شنكي يا مرسا كو شنكي ندذاكو إذا بارر هلتا وكن كربا ورديتم بالزرع وكوما كرجاء كن wato raye gidajen gonaki, gidajen gonakinku wato neman wadata kai ta hanyar noma ko ta hanyar kasuwanci, kuka manta da Allah, kuka manta gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah. Annabi ya ce sai Ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar muku da wani wulaƙanci, da wani ƙasƙanci wanda ba zai raba ku da wannan ƙasƙancin ba sai kun koma ga addininku, riƙe addini da ƙanƙame shi da sadaukar da kai saboda shi, wannan ita ce hanyar da za ta sa mutum ya samu ɗaukaka, musulmi su samu ɗaukaka a ko'ina ne, a kowane lokaci. Ubangiji yana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, da a ce mutanen alƙaryatu alƙaryai za su yi imani su ji tsoron Allah wanda wannan shine kacokan din addini, shine rike addinin, wato da za su rike addini ta hanyar imani da tsoron Allah, da sai mu bude musu albarkatai ta sama da ƙasa, wato da sun ci ta sama sun ci ta ƙasa, kamar yanda Ubangiji madaukakin sarki yace walau anna ahlul kitabi ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم دا أتي أهل الكتاب سنس أيدا وكنشن التوراة دا إنجيلة أرأي وسو دا سنش تسمى سنش تكسد ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله أتي سيدي بسو قسكتا دوانا مغانا بسن كريتا sai muka kama su da abin da suke tsoruta. Allah na cewa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaqa, da za su tsaya akan tafarki na addinin Allah, to da mun shayar da su ruwa mamako mai yawan zuba. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a 'alaykum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin yursil as-samaa alaykum bidrara, ku nemi gafarar ubangijinku, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi qareebun mujib, wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah, daka komawa ga Allah da rike addinin sa da fahimtar sa da tsayawa akan sa, wannan shine dalilin da zai sa al'umma ta samu ɗaukaka da samu izza. Idan tana jin tana cikin wulaƙanci, to wannan shi zai dawo mata da izzarta. Amma da zarar muka saki addini muka shiga laliban wasu abubuwa, to babu shakka muna tattare da wulaƙanci, wanda kuma wulaƙanci ne kamar yadda Allah ya faɗa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ba zai rabu da mu ba sai mun koma mun rike addinin mu. Mun sha faɗa duk mutumin ƙwarai tutiya yake da addininsa, tutiya yake da addininsa duk inda ya shiga, tutiya yake da al'ummarsa, ba zai yadda da ƙasƙanci ga addininsa ba kamar yadda ba zai yadda da ƙasƙanci ga al'ummarsa ba. Duk abin da zai jawo wa addininsa da al'ummarsa ƙasƙanci, to baya yi. Ko me za a bashi, kowane irin roman baka za a yi masa. Wannan shine mutum, kuma duk inda ya je Allah yana tare da shi, kuma duk abin da ya sa a gaba nasarar Ubangiji tana tare da shi. Babu shakka muna da matsaloli daga sama har ƙasa, matsalolin a cikin mu suke. Kafin ka zargi wani daga gefe ko wani daga waje ko garkajin haushin wani cewa yana taimakon addininsa ko yana taimakon mabiya addininsa ko yana gina guraren ibadarsa, kafin ka yi wannan zargi ka fara zargin naka tukunna na cikin gida, shi mai yasa da Allah ya bashi wannan dama bai yi maka haka ba, bai yi wa addininsa haka ba. Don haka sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga, inda a ce al'ummar mu musamman shugabanni suna da irin wannan shu'uri da mas'uliya, suna jin cewa al'ummar su tana da haƙƙi a kansu sama da kowa. To da yanayin da muke ciki yanzu ba mu samu kanmu a ciki ba, to amma sai babu wannan, sai ya zamana ba haka ba ne, kowa kawai nafsi-nafsi yake, kowa kawai shi mai zai yi ya gina kansa ya gina gidansa da ƴaƴansa da iyalinsa, ko maƙotansa bai damu da su ba, ballantana ya damu da ƴan unguwarsa ko mutanen garinsa ko ya damu da al'ummarsa gaba ɗaya. Wannan baya gabansa, baya cikin lissafinsa, kama tsaya kana masa wannan magana kawai tono masa matsaloli kake da shi, kuma baya buƙatar jin su. Don haka shi yanzu kawai ka ƙyale shi, maslahatsa ce a gabansa, in ta samu to kowa ma ya tafi jahannama, ba abin da ya dame shi. To waɗannan al-gusa'iyya ɗin, wannan karkacen su suka yawa a cikin al'umma, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, sun yawa a cikin al'umma kuma yawan su a cikin al'umma shi yake kawo rugujewa al'ummar shi yake kawo lalacewarta da kaskancinta da wulakancinta maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa ce yushiku an tatada'a alaikum al'umam kama tada'a al'akalatu ala qas'atiha قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لوكت ياي كسع دع الأم ومي لا سرق دك ووسو أكم سوا وشيبوك أرزكينك سوا وشيبوك متنشنك سوا وشيبوك قصرك سوا وشيبوك دوانا أبدا كي توتيا دشي لوكت ياي كسع حكا تفارو sabai suka ce amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah ya rasul saboda mu kadan ne ba mu da yawa annabi ya ce bal antum kathir kuna da yawan gaske walakinakum gusa'un ka gusa'is sayl sai kun zama shara kamar sharar da ruwa yake tahowa da ita ba ku da wani amfani saboda ka wannan gusa'iya din sharar wannan ta ruwa ita ce ta yawa a cikin al'umma matukar ba an samu gyara daga sama ba har zuwa ƙasa to kada a sa ran za a fita daga cikin kaskanci da ake ciki kuma wannan yanayi ba ya shafi mutanen Najeriya kadai ba idan aka kula kusan wannan wani hoto ne yake baka da yadda duniyar gaba ɗaya ma take ai kusan duniyar ma haka take yadda da musulmi suke tinkaho da izza da daukaka yanzu haka labarin yake labarin ya canza yanzu kusan wadancan da suke neman alfarma a gurin musulmi sune yanzu suka zama iyayen gidan shugabannin musulmi yanzu a gurin su musulmin suke zuwa neman alfarma suna kaskantar da kai su kuma suna ba su ajanda da umarni sai abinda suka ci shi za a yi suna yin bautar da su ba a yi musu ba na'am shi musulunci bai zo don ya bautar da kowa ba Allah shi kadai ake bautawa sayyidina Umar yana cewa matasta'abtumun nas wa qad waladatkum ummatuhum ahraran yaushe za ku rika maida mutane kamar bayi alhalin iyayensu sun haife su ƴaƴa haka musulunci bai kirsata ma wani kaskanci ko wulakanci ba wannan haka yake a tarihi to amma wanda yake abokin husuma ga musulunci da musulmi shi idan ya samu tun da addininsa wanda yake a jirkice bai hana shi ya kaskantar da wani ba shi zai yi haka idan muka kula cewa haka ne gaba ɗaya hoton duniyar ma take a yau muna ganin yadda turawan yamma ba su ɗauki musulmi wani abu ba wanda har za a yi a ji kwarjininsa har a ga yana da wata kalma yanzu duk inda za a taɓa wani wanda ba musulmi ba ko ma wanda irin addini yake a ko'ina a duniya to duk ka ga duniya gaba ɗaya ta tashi tana cari ana ta kwakwazo da ihu ya za a bari a zubar da haƙƙin bil'adama amma idan musulmi ne ake wa kisan kiyashi to duk su ƙare ma wannan abu ne da babu komai za a dai duba a ga me za a iya yi shi ne wato yaran da za ka ji ana magana da shi za a duba amma wanda ba musulmi ba duk inda aka taɓa shi to za ka ji duk duniya ta ansa da musulmin da wanda ba musulmin ba ana ta Allah wa dai babu shakka wannan yanayi ne na kaskanci da wulakanci da al'umma ta kai kuma maganin ɗaya ne yadda annabi ya faɗa dinnan hatta tarji'u ila dinikum sai ka koma ka yadda addininka addini ne mutuncinka mutunci ne al'ummarka al'umma ce to sannan za ka samu ka yi tutiya da wujudinka ka ji cewa yumkinuka an ta'isha fauka al'arzi wa tahta shams kana da wannan damar kai ma ka rayu akan doron ƙasa a cikin yanci a ƙarƙashin wannan rana da take huduwa kullun ta fadi da jumawa. Wani marubucin waƙi na ƙasar Kuwait ana da cewa da shi Ahmed Matar ya rubuta wasu baitoci cikin baitocin da ya riƙa rubutawa, yana kokawa da irin yadda halin ƙasashen Larabawa da shugabanninsu ya zama na ƙasƙanci da wulaƙanci da yadda suka sayar da al'ummominsu. Yana kokawa da irin yanayin da mu al'ummomin Larabawa suka samu kansu a ƙasashensu ba ma a wani guri mai nisa ba. A ciki yana cewa a walina adama Allahu walina ra'ana ummatan wasatan fama abqa lana dina wama abqa lana dunya wama abqa lana dina qati'un nahnu wal jazzaru ra'ina wa manfiyuna namshi fi aradina wa nahmilu na'shana qasran bi aidina wa nu'ribu anta azina lana fina. Ci awalina wulatul amri ma hintum wala khuntum wala addaytum lina qasaftum anfa amrika falam tanqul safaratuha walau naqalat ma'ada allahi law naqalat ladiyana falastina. Ciki yake cewa shugabanmu, Allah ya dade da ran shugabanmu, yace ya same mu al'umma da take tsakatsakiya wato wacce bata yadda da zalunci ba kuma bata yadda da kaskanci ba, wato ba za ta zalunci wani ba kuma ba za ta yadda wani ya zalunce ta ba. Yace ya same mu al'umma tsakatsakiya, amma sai ya gashi yanzu bai bar mana addinin ba, bai bar mana duniyar ba, wato duk ya raba mu da addinin kuma ya raba mu da duniyar, yake mun zama dabbobi dabbobi wanda mahauta suke kiwon mu. Kaga sai yanka qati'un nahnu wal jazzaru ra'ina kuma manfiyuna namshi fi aradina, sannan ga mu a kasar mu muna tafiya amma a matsayin ɗan gudun hijira, a kasar ka kake amma kamar ɗan gudun hijira kake, baka da wani cikakken haƙƙi. Cewa nahmilu na'shana qasran bi aidina, muna ɗauke da gawanmu, gawanmu ce ko muke ɗauke da ita da hannayenmu, wato mu muke kashe kanmu da kanmu mu yi wa junanmu jana'iza. Cewa nahmilu wa nu'ribu an ta'azina lana fina, mu yi wa junanmu ta'ziya a kankin kanmu, wato kai wa kanka ta'ziya a kan mutuwarka. To haka yake nuna yadda ƙasashen Larabawa da al'ummar Larabawa suka zama a ƙasashensu, ga su a ƙasashensu amma kamar 'yan gudun hijira suke. To babu shakka wannan yanayi ne ya daɗe da yin wannan wajen sama da shekara 20, kuma yanayin haka yake bai canza ba. Don haka muna buƙatar mu koma mu riƙe Allah, mu san addininmu, mu yi tutiya da addininmu, kuma kamar yadda na sha faɗa a gurare daban-daban, dama abin da ɗan arewa yake takama da shi siyasa, maganar kuɗi ba ta hannun ɗan arewa, ka je ka ga inda kuɗi yake aiki, ɗan arewa ba maganar kuɗi tare da shi, duk wannan abu da kake gani in ka kiyasta shi da masu kuɗin kudu duk holoko ne wannan, haka kuɗi yana gurin wanda suke da shi. Maganar aikin gwamnati, ilimin boko da aikin gwamnati da manyan mukamai a ƙasar nan shi ma ya fita daga hannun 'yan arewa. In kana son ka san gaskiyar haka ce, ka ba manya-manyan ma'aikatu a Abuja ministries da muke da su, ka je ka ga suwaye wannan ya fita daga hannun mutunci ne. Abinda ɗan Najeriya yake takama da shi ko in ce ɗan arewa, cewa su suke riƙe da madafan siyasa, sai wanda suka ga dama ya ci zaɓe shi zai ci, suna kuma tutiya da cewa suna da yawan ƙuri'u. Wannan da shi ne a baya aka yi ta ci da bugu zo, to shi ma yanzu wasu gaba ɗaya sun tattara sun sallama sun miƙa can don haka ban san kuma yanzu da me ɗan arewa zai tutiya ba dama waɗannan su ne abin tutiyarsa yanzu a siyasa dole kuma kimin so ƴan siyasar mu sun zama yaransu sun zama yaransu kuma mu muka shuka wannan da kanmu ina nufin shugabannin cikinmu to don haka ɗan arewa ba ya da shugaba na siyasa wanda wannan azuma ce matsala ce babba ta fi matsalar metafetar ɗinnan da ake ko matsalar rashin wuta ɗinnan wanda duk ai ba matsala ba ce in ka ƙiyasta da waccan matsalar don haka muna buƙatar mu sake tunanin yadda za mu cusa kishi na addini kishi na al'umma a cikin zukatan waɗanda suke wucewa gaba su yi magana da sunan siyasa a ƙasar nan idan ba mu samar da wannan ba to mu shirya zama a haka shekaru masu yawa ba na fata amma tilas sai an samu haka kira na gare ni da ƴan uwa musamman waɗanda suke karantarwa shine mu tausaya wa junanmu mu sani cewa kone-kone kashe-kashe rushe-rushe duk ba shi zai samu ci nasara ba a yayin da za a ce kai ka zaɓi abu kaza kuma baka samu ba wani can wanda baka so ya samu ya samu sai kuma ka shiga ƙona gidanka kana dukan 'ya'yanka ina ruwansa ba abin da ya dame shi wannan ba zai sa kome ya canza ba inda duk za mu ƙarar da kanmu wallahi ba zai sa kome ya canza ba a shi kaga wannan ba hanya ba ce ba ma goyon bayan tashi tashen hankali da kai hare-hare da duke-duke da ƙone-ƙone wannan duk ba usulubi ba ne shi ba haka ya samu ba ko shi sai da ya zanga-zanga a ƙasarsa ya yi ƙone-ƙone ya yi duke-duke sannan ya samu abu ai ba haka ya samu ba kai ba ko ba haka za ka samu ba wallahi an ƙoƙona gidajen wasu an salwantar da dukiya da rayuka wanda ba su ji ba ba su gani ba wani ko zaɓen ma bai yi ba an harbe shi ko zaɓen ma bai yi ba bare ya ce an masa runtu sojoji da 'yan sanda sun harbe shi to waki riba shi wancan da kake cewa baka yadda ba shi ya ci riba shi kuma lokacin yana can yana fatattukansa ana rere ana shaye-shaye nan kuna nan kun buɗe kanku wuta an samu ku takunkumi an hana ku fita a garuruwanku ba a garuruwansu ba a garuruwanku kuka cutu to har kullum mu abinda zan ke rududul af'al reaction ba za ka tsaya ka yi wani kyakkyawan plan ba sai da za ka gina ƙasa ƙasan nan ta zama ta riƙe maka sama sai dai kawai idan wani abu ya faru matasanmu su fito a yi ƙone-ƙonen tayoyi a kan titi a kai hari nan a ƙona nan a ƙona can a ƙona motocin mutane a auka wa kantinan wasu a kwashi dukiya a yi sata ɗan sanda da sojoji su zo su kuma daman can haushinku suke ji su ta harbe ku kuma a gama maganar ƙisar ta ƙare nan kamar sun harbe wato kare a saura in ka ji ana cewa ma za a biya wani wanda ya jigata to ba fa ku da kuka aka karkashe ba a can wani ƙosasshe ne shi za a ce to mai karasa in ya rasa in ya asarar miliyan 5 ya ce miliyan 50 ya rasa kaga shi ta zama masa gobarar titi zai so ma gobe ku ƙara yi ku ƙona masa gida in gidansa na miliyan 10 ne ya ce miliyan 100 kuma a ebo daga dukiyarku daga taskar dukiyar nan taku da kuke cewa ana sama da faɗi a ciki a biya shi yanzu in yana da a cikinku shikenan sai ya tattara ya nashi ya koma can ya shiga Abuja kai watakila sai ka yi shekara 10 ma baka je Abujan ba bare ka san ina yake ya je can ya ta fanta mawarsa kaga wannan ba shine wannan wauta ne an wuce wannan lokacin an wuce wannan lokacin dole sai mun tashi mun sake lale mun sake tunani kuma su dai waɗannan mu ci gaba da nuna musu ta hanyar da ta dace su fahimci izza da mutunci tafi komai tsada tafi komai dole abu da mutun zai tara na duniya ko zai samu na mukami amma ya mutu ana tsine masa albarka wannan ba wata riba bace hasara ce hasara ce waɗanda suka yi suna a tarihi sun yi suna a tarihi ba ta irin wannan hanyar ba ta irin jajircewa su ga cewa sun yi al'umma su wani wannan jawabi ne na so in yi watakila na ɗan tsawaita to amma yana da muhimmanci saboda mu yi tunani yadda za mu gina gaba abin da ya wuce ya wuce amma mu yi tunanin yadda za mu gina gaba ta hanyar mu gina zukatanmu da addini shugabanninmu mu yi ƙoƙari mu gaya musu da lausassar murya ba sai mun kausata ba ba sai mun tsine wa mutum ba ko mun kafirta shi wannan ba zai sa ya gane ka ba sai ka tsine mishi ba Allah cewa annabi Musa idhhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha faqula lahu qawlan layyinan annabi Musa ko yaje ce halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kaga bai zai je ce kai fir'auna mugun banza azzalimi arne bai gaya masa haka ba halaka ila an tazakka da siga ta tai kana da buƙatar ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika in maka jagoranci zuwa ga ubangijin ka fataksha ka samu tsoron Allah ka duba kalmomin da yake gaya wa fir'auna fa da yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين كروب إرن كلمة من دا تناسا دك مرتبة دا الدين دا ككي جي كان دا شي دا كيشن الدين بكا كي النبي موسى با واندا كما ككي قلن غانر و لا لا شي وصبه كيف الأونا غاكي هنا دا كيو mu masu da'awa mu bi kyakkyawar usulubi yadda za a fahimce mu a nuna ma mutane hadarin kaucewa hanyar da ta kamata a bi ba tare da kausasa murya ba tare da mutum ko arne ne in ka je ka ce ya arne ba zai saurare ka ba ka kira shi da arne ka ce za ka yi masa magana ba zai saurare ka ba to me za ka gaya masa kuma shi arne to amma idan kai masa maganar masu hankali shi ma zai ji kunya ya fito ya ce ƙarya kake in ya faɗa ka ya mai da kanshi mahaukaci domin ka yi maganar hankali shi kuma ya ƙaryata hankali ya zama mahaukaci to wannan duk abubuwa ne da ya kamata mu sake nazari da darasi mu masu wa'azi ta yadda za mu isar da da'awarmu sannan kuma mu shiga zukatan al'umma maganganunmu su yi tasiri Allah ya sa mu dace kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafa ya ɗaukaka musulunci da musulmi a duk inda suke kafirci da kafirai Allah maɗaukakin sarki Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙasƙanta kafirci da kafirai mu koma darasin ta san watakila ɗan mintunan kaɗan suka rage ko malam yake cewa thumma idha hasalatil ma'rifa bi zalika تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا وأنا ما قلنا شيء تألمي mai ƙarfi ƙwarai da gaske tana buƙatar bayani filla-filla idan ba a manta ba darasinmu na ƙarshe. Ibn Taymiya ya faɗi yadda mai neman shari'a zai karanci abinda ya zo a cikin littafin Allah da abinda ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda yake mutawatiri da kuma abinda amintattun malamai suka ruwaito na sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya bambance tsakanin wanda ya inganta da wanda bai inganta ba, ya gane wannan ya inganta wannan kuma bai inganta ba. Wannan aiki ne da malami zai yi bayan ya duba abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma wani abu ne wanda babu makawa tai an yi shi idan ana so a gane hakikalin yadda gaskiya take. To shi ne yake cewa in malami ya yi wannan, ya tantance tsakanin abin da ya inganta da abin da bai inganta ba, ya samu ilimi cikakke dangane da abin da ya inganta, thumma idha hasalat al-ma'rifatu bidhalika, idan ya samu ilimi ya san hadisin da ya inganta, ya san hadisin da bai inganta ba, tadabbara zalika, to sai ya tsaya kuma ya yi tadabburi, ya yi tunani mai zurfi a cikin wannan abin da ya sani din ingantaccen da wanda bai inganta ba. Wa jama'a bainal muttafaqi minhu, ya duba dalilan da suka zo na sunna ko na ayoyi na alqur'ani da na sunna, ya duba ya harhada waɗanda suke masu ma'ana iri daya, ya tattara su guri guda domin ya fita da kyakkyawar fahimta dangane da abin da suka nuna suka kunsa. Wa tadabbara al-mukhtalifa minhu, sannan ya sake yin dogon nazari da dogon tunani akan dalilan da suka zo na sunna ko na hadisai waɗanda suke a zahiri sun saba wa juna, hatta ya tabayyana lahu annahu muttafiqun fil haqiqa, wato hadisai ne suka zo daban-daban masu ɗauke da ma'ana a zahiri daban-daban, to ya kalle su ya yi dogon nazari da tunani da tadabburi a cikin su har ya iya fahimtar cewa ba su saba wa juna din ba, wanda a zahiri kamar sun saba juna, wa in kana zahiru mukhtalifan, koda kuwa a zahiri gashi kamar sun saba wa juna, to sai ya sake nazari akan su sai ya gane cewa ai kuwa ba su saba wa juna ba, wannan ga ma'anar da yake nufi, wannan kuma ga ma'anar da yake nufi. Wannan aiki ne na malami wanda yake so ya gano hakikanin gaskiya tsagwaranta, dole sai ya tattara dalilai gaba daya. Idan mai bukatar cimma gaskiya musamman a cikin abubuwan da aka yi sabani a kansa bai yi aikin har hada dalilai daga kowane bangare ba, bangaren alqur'ani bangaren sunna, bai yi nazari akan waɗannan dalilai ba, to ba zai fita da kyakkyawan natija ba. Shi yasa malami idan zai yi bincike akan mas'ala, in ya bude littafin Allah ya duba ayoyi da suka yi magana akan wannan mas'ala, ya koma sunna ya tara hadisai da suka zo a cikin littafan hadisi da suke magana akan wannan mas'ala, zai tattara su ta fuskoki daban-daban da ta littafai daban-daban, sai kuma ya tsaya ya kalle su ya ware waɗanda suka inganta a cikin hadisan da wanda ba su inganta ba, sannan ya tsaya ya kalli ma'anoninsu, shin ma'anoninsu sun dace da juna ko suna saba wa juna, in suna saba wa juna ta ina suke sabawa, sannan kuma ta yaya za a hada su, za su hadu ko ba za su hadu ba, dole sai ya yi wannan nazari. In ya yi wannan nazari sai ya ga cewa dukkanin abin da ya zo a alqur'ani kuma ya zo ko kuma ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya ingantacciya, to ba sa cin karo da juna. Kamar Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, ashe ba za su yi dogon nazari da tunani akan ayoyin alqur'ani ba, da a ce daga wani Allah yake to da sai a samu sabani mai yawa a ciki, don haka alqur'ani baya rushe junansa, baya cin karo da junansa, alqur'ani sashin sa yana gaskata sashi, sashin sa yana kama da sashi, kitaban ne mutashabihan mataniya, mutashabihan sashin sa yana kama da sashi, wato sashin sa yana gaskata sashi, yusaddiqu ba'dahu ba'dan, baya karo da sashi, shine littafi wanda ƙarya ba za ta shige shi ba, innahu likitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن شيني قاقنا بادن للتافي وان القرية باتا زوا مسا تقبنسا كو باينسا حقونسا كو تباينسا تقبنسا كو تباينسا قرية بذات زوا مسا با بذات شكتكين سبا سو ككيني لغا وان ديك وانيمي هكما كما وان ديكي شايبو. To haka nan abin da ya tabbata na hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sa ƙaryata juna, ba sa sassabawa juna. Dukkan wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ba zai ci karo da ayar alqur'ani karara ba. Haka nan dukkan wani hadisi da ya inganta ba zai ci karo da wani hadisi irin sa da ya inganta ba. Na'am, akwai abin da ake kira at-ta'arud fi adh-dhahir, wato a zahiri ka rika ganin cewa wannan hadisi kamar ya saba ma wannan, wannan zahiri ne, wato farkon abin da ya karsu a zuciyarka ne. Amma tsaya kai tintintini, kai nazari, ka kutsa ka shiga cikin bayanan da malamai suka yi gabaninka, tabbas za ka gane bakin zaman, za ka gane cewa a wannan hadisin ga gwadabansa, wancan kuma hadisin ga gwadabansa. Saboda ba masu masu haɗu ba balle har su yi karo. Kowanne da inda ya sa gaba, kai ne dai da farko baka gane ba, shikenan sai kwalwarka ta yi karo da juna. Amma su hadisin ba za su yi karo ba sai a zahirin abin da yake a kwalwarka, karan a kwalwa ne kawai yake, a zahiri yake, amma ba a hakika ba. Shi yasa Ibn Khuzaima, Muhammad Ibn Ishaq, Abu Bakr Naisaburi, ɗaya daga cikin warazan malaman wannan al'umma, yake cewa babu wani hadisi da za su tabbata su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan ya zamana suna karo da junansu. Yace in kuma akwai wani yana cewa akwai, to a kawo, ni kuma zan gaya masa hanyar kowane hadisi daga ciki. Don haka malamai za ka ga cewa duk hadisan da suka inganta sun yi bayaninsu, sun yi sharhinsu, sun faɗi inda kowanne ya sa gaba. Ba za ka ce wannan ya rushe wannan ba, don haka kai ka haƙura da su gaba ɗaya. Ce tunda wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, to ni duk na haƙura da su. To in ka haƙura ka riƙe mai, ka riƙe mai. Ya zama na goma wannan ya zo ka ce ka wata rana ka karanta wata aya ka karanta ka ce ayoyin nan sun ci karo, na haƙura. Ka haƙura da ayoyi? To kaga a nan abinda za ka yi in kai baka gane ba, to je ka wurin wanda ya fi ka ilimi. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ba ka tsaya nan ka ce ka gama bincike ba, a tambayi wasu. In kai baka sani ba, tabbas ka tambayi wanda ya sani. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ماذا أنا بذات في تنبية بإنبا السنبة أي ما قال إن جاهل شيني تنبية ذاك أمك سنبة تنبي وان دي سني ذاك جي بياني دلا دلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتا شكين حديث صحيح حديث أبو هريرة wanda kun sha jin sa, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. A cikin ruwayar yake cewa thumma yakhlifu qaumun yashhaduna wa la yustashhadun, wato mafi alkhairun mutane alqarni nake ciki, sannan wanda suke biye masa, sannan wanda suke biye masa, sannan wasu mutane daga baya su zo, wala su rika zuwa suna ba da shaida tun ba amana mai shaida su ba. Zai su bayar da shaida kafin ma a ce ku zo ku ba da shaida. Kaga annabi ya nuna waɗannan ba sa daga cikin khairiyya din, tunda ya ce sannan wasu za su zo daga baya, ma'ana bayan alqurunul fadila masu alkhairi sun wuce, wasu su zo masu karambanin bayar da shaida kafin a nema. Sai kuma ga hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani cikin Sahih Muslim, annabi yake cewa ألا أخبركم بخير الشهداء من يأتي بشهادته قبل أن يسأل ومن يأتي بشهادته قبل أن يسألها. بنا باكو لابار ما في الخير ما سبع دا شيدا ما وان ديكي بعد شيدا سكا فما أتم بيش فوني يتشي كاي سيني كالو سيني كالو يا أنتي أتشان أنا نونا رشن داتشي وا متين يزو ثم يخلف قوم يشهدون ولا يستشهدون، تروى يحبون الثمانة ويشهدون قبل أن يستشهدوا. سنقوم وانا حديث يزوي شيء ما في الخير ما صبع على شيء وانا زي بعد شيء سكى ما تنبيش تو يأكينا تو كاقا وانا شيء أكي كرا التعارف في الظاهر الظاهري كمر ثمر ولا جونة وان شيء يعنون كدا ككي شيء دا كافن أن يبيكا وانا كما يعنون شيء ما يفعل الخير كجي كبار شيء دا كافن أن يما to shine malamai suka yi magana anan koma shiru za ga sharhin da malamai suka yi wancan hadisin wasu malamai suka ce wancan hadisin yana magana fi huquqil adamiyyin wannan kuma yana magana fi huquqillah haqqin bil adama haqqi ne na wani mutum bai neme ka shaida ba kakka je kai karambani da azarbabiya sai in shi ya neme ka haƙƙin sa ne sai ka bar shi in ya ce wani zo ka ba da shaida sai ka je amma kawai ziƙau ka je ka ce na zo in ba da shaida wannan kuma hadisin na Zaid ibn Khalid yana maganar haƙƙin Allah wani abu ne haƙƙin Allah ne sai ka ga wasu suna so su yi ɗabbirin-birin su cinye kai kuma ka san wannan haƙƙin ba nasu ba ne na Allah ne na jama'a ne na kowa da kowa ne to anan kakkar shi ce wannan abin da suke su cinye ina da shaidar da take nuna mai wannan filin yayi wasiya a masallaci a gurin ya rubuta ta ni ina da ita wasu na neman su cinye filin kaga nan haƙƙi ne ba na wani ba haƙƙi ne na Allah to anan kakkai shi kakkace sai an neme ni kace ni ina da shaida amma sai an neme ni a kai mubadara wasu kace ana nufin khairu shuhada wanda ya san wani abu na haƙƙin wani amma shi wancan bai san cewa wannan yana da shaida abun sa ba wato an dawo ma haƙƙin bil adama din to amma a yayin da ka mallaki shaidar wancan da yake da haƙƙin ana neman a cinye masa haƙƙi kai shi bai san kana da wata shaida ba ballantana zai nemi shaidar abun sa to a wannan lokacin sai ka je ka gaya masa to kaga ni na san mutanen nan cutar ka suke so su yi kuma na san baka da yadda zaka ka iya kare kanka ko ka kwato haƙƙin ka domin baka da wani dalili a hannunka to ni akwai dalilin da kai baka san shi ba gashi to anan ka taimaka masa da yana cikin damuwa da bakin ciki ka ce man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama to anan ka shiga cikin wadanda ka yaye ma mu'mini wata wani damuwa ta duniya kai ma Allah sai yaye maka amma idan yana da wadanda zasu shi ko ya san da kai amma bai neme ka ba to kakka yi azarbabi ka je ka ce zaka ba da shaida kafin a nemi in kai haka to ka shiga cikin wancan hadisi to haka dai suka yi ta bayani kaga kowanne idan ka duba sai kaga cewa akwai wajihinsa kowanne akwai inda ya sa gaba a farkon karo sai ka kamar sun ci karo amma a wani guri kuma sai kaga ashe ba karo suka ci ba to shi yasa malami tilas sai ya yi nazari a cikin dalilai wani lokaci ya ga cewa waɗannan dalilan dukkansu sun inganci kaga wannan dole ya nemi jam'i hanyar da zai haɗa su ya yi aiki da su don ya yi jam'i ya yi aiki da su su duka bai jefar da ɗaya ba kamar yadda na ba da misali da wannan wani lokaci kuma zai iya samun ɗaya ya inganta ɗaya bai ma inganta ba to kaga a wannan yanayin wanda bai inganta ba ba za ka ce ya ci karo da wanda ya inganta ba ba za ka ce ga labayen hadisi tabbatacce ba ka ɗauko wani rubabben hadisi ka ce ya ci karo da shi ina ya ci karo ya tarwatsi daman can ba wani abin kirki ba ne don haka ya gama yawo shi yasa ake son bin diddigi da keke da kekan hadisan domin a tantance wanda ya inganta da wanda bai inganta ba kafin a yi tunanin haɗa su a yi aiki da su gaba ɗaya don da zarar aka samu ɗayan ma bai ma inganta ba a cikin sanadinsa akwai wani makaryaci ko akwai wani mai tsananin rauni ko mai rauni ko akwai inkitsai a cikin sanadin shi kenan ka an hutar da mu wanda bai ma inganta ba don haka ba za mu tsaya muna laliban ya za mu haɗa hadisi ingantacce da wanda yake mai rauni ba hadisi ya tabbata na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da ya shiga wajen wata mata ban iya tuno sunanta, ya same ta tana azumi ranar Juma'a, yake tambayata a tasumina asumti qablahu, kin yi azumi kafin wannan rana? Ta ce a'a. Ce a tasumina ba'dahu, a tasumina gadan, gobe za ki azumi? Ta ce a'a. Ta ce fala tasumi idan, to ki bar wannan azumin. Ranar Juma'a ne ya same ta tana azumi, ya tambaye ta jiya Alhamis ta yi azumi ne? Ta ce a'a. Gobe za ki azumi? Asabar? Ta ce a'a. Ya ce to kake wannan azumin, ki aje shi. Haka nan hadisin Abu Huraira annabi suke cewa la tasumu yawmal juma'a illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu, kada ku azumci juma'a ita kadai sai kun hada da ranar da take gabanin ta Alhamis kenan, ko ranar da take bayan ta wato Asabar kenan. Sai kuma ga hadisi a cikin Sunan al-Arba'a da Ibn Khuzaima, Ibn Hibban, Baihaqi, Tabarani, malamai da yawa sun rawaito shi a littafin. Hadisin yana cewa la tasumu yawmal sabt illa fi mafturid alaykum, la tasumu yawmal sabt illa fi mafturid alaykum, fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inabatin aw 'udi shajara falyamdaghu, kada ɗayan ku yayi azumin ranar Asabar sai na farilla, inda a ce ɗayan ku zai tashi da safe ya rasa me zai ci, sai bawon dabino, bawon inabi ko bawon wata itaciya, to ya tauna wannan abin ya ji dai ba azumi yake ba. To can waɗancan hadisai suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma waɗannan mutane a cikin waɗancan hadisai sa iya yin azumi ran Asabar. Nan kuma hadisi ya ce la tasumu yawmal sabt, to kaga anan malami ba tattara zai gaba ɗaya ce ya zubar da hadisan ba, ko ya ce gaskiya ni al'amarin hadisan nan yana bani mamaki, anya kuwa mutum ba zai koma tsitsi ne ba, kaga koma tsitsi ne, ya hakuri ka bibiyi malamai ka ji me suka ce. Hadisan farko suna nunawa cewa ana azumi ranar Asabar, gashi annabi yana ce a tasumina gadan, gobe za ki azumi? Goben nan Asabar ce. Sai da ta ce a'a, sai ce to ki aje wannan. Kaga da ta ce eh, to wannan jawabin na ƙarshe ba shi ne ba, tunda ya ce ku yi azumi Juma'a tare da ranar da take gabanin ta Alhamis da Juma'a kenan, ko kuma Juma'a da Asabar shi ne yawman ba'dahu. To shi ne wasu malamai sai suka ɗauki hadisin wannan, hadisin Busra, da cewa ana nufin mutumin da zai kaɗaita Asabar ita kaɗai da azumi na nafila, in dai ba na farilla ba to kada ya yi, saboda a haɗa shi da wancan hadisin, a ɗauki hannun amma a tsakaita shi akan azumin Asabar kawai, umarnin kuma ko yardar da aka yi jawazin kuma a ɗauka in an haɗa shi da wani. Gabanin a zo wannan jam'in su kansu malamai sun tattauna akan ingancin hadisin ma. Waɗancan hadisai suna cikin sahihai ne, amma wannan sama hadisin illa bi yawmin qablahu aw ba'dahu yana cikin sahihai, amma wannan baya cikin sahihai ne, yana cikin sunan, malamai sun tattauna akan ingancin sa. Imam Malik cewa ai ƙarya ne, da malamai sun kokarin su nuna watakila ko yayi, saboda akwai Thawr ibn Yazid al-Kila'i a cikin ruwadin shi, kuma Thawr an jefe shi da yaral qadar, yana da bid'atul qadar, to wannan shi yake nufi da ƙaryatawa, wato yana nufin wannan ƙarya, wato mai aƙida irin ta maƙaryata, amma ba yana nufin hadisin ba. Wannan tawili ne da wasu suka yi wa maganar Malik. Al-Auza'i yana cewa ma kuntu lahu katiman hatta ra'aytuhu qad intashara, wannan hadisin na dade ina ɓoye shi ma kada ma a san shi, wannan hadisin na la tasumu yawmal sabt, sai da naga ya yaɗu, daga ba yadda zan yi. Malamai da dama suka wasafta shi da istirab, Zuhri yana cikin wanda suka soki hadisin, malamai da yawa sun soki ingancin hadisin, wasu kuma suka ce hadisi ne hasan, ƙarshensu shi ne Sheikh Nasiruddin al-Albani. To waɗanda suka inganta hadisin a da kafin Sheikh Nasiruddin al-Albani, yawancinsu suka riƙa haɗa shi da hadisan can akan cewa hadisi ne da yake magana akan takaita ranar Asabar da azumi kawai, amma idan ba ta kaita za a kan asabar ba za a hada ta biyomin ba'daha aw yawmin qablaha to ba komai biyomin ba'dahu aw yawmin qablahu sai ba komai wanda yawancin jumhur abinda suka fassara hadisin aka samu wasu kuma da suke nuna hana gaba daya akhiruhum shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda yake ganin ranar asabar in ba a farilla ba za ka azince ta ba kai koda kuwa ta zama ita ce ranar arfa to sai ka hakuri da ranar arfa in ta biyo ranar arfa sai ko ta biyo ta zama ranar ashura to ka hakura kar ka yi ashura a shekara shi yana da wannan ra'ayi wanda kuma ya rubuta abinda ya faɗa don kare ra'ayinsa a cikin musamman littafin Tamamul Minna ya kuma ce hadisin hasan to kaga anan zaka duba kaga cewa hadisai ne guda biyu in an ce duka sun inganta suna da karo a zahirinsu to amma kowanne da yadda malamai suka ɗauke shi wannan hadisin da ya halatta mu ɗauke shi a cewa ana nufin in ka hada da wannan kuma hannun mu ɗauke shi a matsayin idan ka taƙaita akan asabar din dalilai da yawa za su mara mu wannan baya za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Abdullahi ibn Amr ibn al-As da ya yi azumin annabi Dawud sum yawman qablahu sum yawman wa aftir yawman ka yi azumin annabi Dawud ka yi yau gobe ka sha azumin yau akwai gobe babu wannan shine siyamu Dawud anan annabi da ya umarci Amr ibn al-As ya ware masa asabar bai ware masa ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullahu wanda zai azumin ramadan sannan ya bibiye shi da shida a watan shawwal shida a watan shawwal asabar za ta iya shigowa ciki bai ce illa yau masau sabti ba da haka sittin min shawwal din nan zai iya asabar za ta iya shiga ciki an yi azumi an yi sallah ranar alhamis juma'a abin nan ka tashi da azumi bayan an yi sallah ranar juma'a ka tashi da azumi asabar ka shiga sittin min shawwal annabi ware abin nan ba ya yi maganar annabi ya kwadaitar akan azumtar ayyamul bayt 13 na kowane wata wanda Abu Huraira yake cewa bada dai na ya mun wasici da abubuwa uku wanda bazan basu ba abu na farko amara ne bi siyami 3 min kulli shahr sune ayyamul bayt sannan kuma amara ne bi salati duha sannan kuma amara ne bi alla anama illa ala witr wadannan abubuwa guda uku bazan basu ba har in mutu a ciki kaga akwai ayyamul bayt din nan za su iya zama a asabar za ta iya shigowa ciki amma bai ce banda asabar ba haka nan yayi umarni da sawm yawm arafa amma bai ce banda yawm arafa sawm siyam yawm arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya bai ce illa yawm as-sabt ba bai yi wannan togaciyar ba wanda kuma sawm yawm arafa din zai iya kama asabar dan musulmi za su iya hawa arfa rana asabar bai yi wannan togaciyar ba sannan kuma ya umarci yayi umarni da siyamu ashura amma yake cewa da in ishu ila qabila suban tasi' din nan tara din na goma ɗayan su a iya samun asabar shi amma annabi bai togaciya yace banda rana asabar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus siyami ba'da ramadan siyamu shahrillahi almuharram hadisi yana cikin sahih muslim mafificin azumi bayan azumin ramadan shine azumin wata mai alfarma na muharram azumi ne na nafila amma annabi bai togace ranar asabar a cikin sa ba haka nan aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yasumu sha'bana kullahu a ciki akwai asabar bata yi togaciya tace illa ayyamas sabt ba naka waɗannan hadisan ba za ka iya barinsu gaba ɗaya ba ko ka yi musu togaciya alhalin babu ɗaya daga cikinsu da togaciya ta zo a kansa saboda hadisin la tasumu yawm as-sabt an gane ko ka ce saboda fiqhul la tasumu yawm as-sabt kai ka sa togaciya a cikinsu gaba ɗaya tare da cewa inda akwai wani bayani na hadan da annabi sai ya to gaciya tunda la yajuz ta'khirul bayan an waqtil haja yayin da yake cewa ayi kaza da sai ya to gaciya don a fahimci cewa ban da wannan sannan kuma waɗannan hadisai galibin su duk akwai su a cikin sahihaini ya za a yi ka iya rinjayar da hadisan da yake cikin kharijis sahihaini wanda malamai suka ja akan ingancin sa ba aqwa mafi karfin abin da zaka ce kace hadithun hasan to ka rinjayar da shi akan waɗannan hadisai masu tarin yawa wanda suna cikin sahihaini to kaga anan abin da yafi kamata ka dauka a matsayin cewa wannan hadisin ya kadaita da yawm as-sabt ibn taymiya da ibn al-qayyim su suna ganin ma hadisi ne imma an yakuna shazzan aw ghayra mahfuz aw mansukh imma an yakuna shazzan aw mansukh ko dai shazzi ne ko hadisi ne shazzi da'ifi ne ko mansukh to wannan shine abin da ibn taymiya yake nuna malami dole ya zama yana da wannan wato nazari da dogon tunani a cikin hadisai insha Allah sati mai zuwa zamu ƙara misalai domin su zama sun haskaka maganar Ibn Taymiyyah din kafin mu je da maganar sa ta gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina fata ayi mun afwa da an sa tambayoyi saboda bana jin daɗi sosai